الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا 21 watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da hekara 1445 wanda yazo daidai da 5 ga watan 12 a gregorian calendar 2023 wannan shine kasa din mu na 101 daga cikin jeran giyar karatuttukan littafin al-wajiz fi fiqhi sunnati wal kitab al-aziz na doktor al-allama abdul azim al-badawi Allahu yarhamu idan jama'ar musulmi basu manta ba muna nan a cikin kitabus salat wato littafin sallah mun yi magana dangane da adabul mashi ila al-masjidi ladubban tafiya masallaci da addu'o'in da ya kamata mutun yayi mun yi ma yaqulu idha kharaja min baitihi abinda mutun zai faɗa lokacin da zai fito daga gida zuwa masallaci sannan muka fara ma yaqulu inda dukhulil masjid ma yaqulu inda dukhulil masjid abinda mutun zai faɗa lokacin da zai shiga masallaci muna cikin wannan babu lokaci ya kure mana ko to ba mu tashi farkon nasa ma yaqulu inda dukhulil masjid abinda mutun zai faɗa lokacin da zai shiga cikin masallaci an abdullahi bin amr bin al-as عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا دخل المسجد قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم حديثي لقى عبد الله بن عمرو بن العاص الله يحكم لقى عبد الله بن عمرو بن العاص حديث الفردوس manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana faɗa lokacin da yazo shiga masallaci yana cewa a'udhu billahi al-azim ina neman tsarin Allah mai ainihin wato tsarki da daukaka mai girma wa bi wajhihi al-karim ina neman tsarin Allah da fuskar sa wacce take mai karanci fuskar sa wacce take mai karanci kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dul jalali wal ikram wa sultanihi al qadim ina neman tsarin Allah da ainihin wato sultanihi wato mulkin sa da kuma wato ikon sa al qadim wanda yake na fil azal ba wanda ya san farkon sa balle ya san karshen sa min ash shaytanir rajim daga shaydan wanda yake jefaffe daga rahamar Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da ake so ka faɗa lokacin da zaka shiga masallaci a'udhu billahi al-azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min ash-shaytanir rajim in zaka shiga masallaci kai wannan addu'a ina fata an gane ka nemi tsarin Allah da ikon sa da girman sa da mulkin sa daga shaydan wanda yake jefaffe kamar yadda muka faɗa lokacin da muka karanta wannan addu'a satin da ya gabata mun yi magana kan cewa babu inda shaidan ya bar bawa bal ma shaidan ya fi luzuntar bawa a lokacin da yazo zai yi aikin ibada saboda ya samu ya shiga tsakaninsa da ubangiji ya sha makance tsakaninsa da Allah wannan yasa hadisai suka zo akan wasu al'amura idan mutum yana sallah sai da sun same shi manzon Allah ya ce kar ya damu kar ya daga hankali ya sani shaidan ne yake zuwa yazo ya masa wannan daga cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗayanku yana sallah sai ya ji kamar ya fitar da iska ya ce to kar ya gaggawar idan da wannan ko yanke wannan sallah ya ce har sai ya ji ɗayan biyu ko dai kunnen sa ya je masa ƙarar fitar wannan iska daga bayan shi ko kuma hancinsa ya je masa warin ta lokacin da ya yi manzo Allah ya ce in dai ba ɗayan biyun nan ya ji ba to kar ya je yanke wannan sallah ya ci gaba da sallah ya ce domin shaytan ne ya zo wani lokaci sai ya zo ya busa a cikin duburan mutum ya hura ta sai ya ji alamun kamar ya fitar da iska don ya raba shi da wannan sallah kaga kenan wannan ya nuna hatta a cikin ibada shaytan bai barka ba ballantana kana kai kadai ba wani abu kake yi wa Allah Allah ya shiryar da mu وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك daga fatimatu binti rasulullah fatima binta kenan ko na'am okay abwaba fadlika ba rahmatika ba ko jazakumullahu khairan daga fatimata binti rasulullah yar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam malamin suka ce hadisan Fatima ba su da yawa amma dai tana da hadisi kwarai da gaske wannan yana daga cikin ɗaya daga cikin hadisanta amma lalle na Fatima ba ta rawaito hadisi masu yawa ba domin ita abin da ya faru suka ce tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu to ita ma sai ta kwanta jinya saboda wato takeici da bakin cikin rashin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda malamai sun yi sabani akan adadin watannin da ke tsakaninta da manzon Allah wasu suka ce wata shida wasu suka ce wata uku da dai shauransu amma dai magana da tafulin jayi shine wata shida ne tsakaninta da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan tsawon wannan wata shidan kusan kullun tana kwanta ba ta da lafiya sai dan abin da ba a rasa ba dan haka malamai suka ce wannan shine abin da ya sa Nana Fatima ba ta rawaita hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa ba ba wai dan bata ji hadisan ba a taji sai dai rashin lafiya da jinya da kunci na rasuwar manzon Allah shi ya kammata bai ba ta dama ta karantar da hadisi da yawa ba har Allah ya dauki rayuwarta domin dab da rasuwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a ya kira ta ya mata wasu rada guda biyu har Nana Aisha ta so ta shiga cikin maganar Nana Fatima ta hana ta shiga annabi ya kira ta yana kwance sai ya rada mata wata magana a kunnanta sai ta fashe da kuka sai ya sake kiranta sai ya sake rada mata wata magana a kunnanta sai ta kyalkyale da dariya sai Nana Aisha ta ce mata to ba dan dai ba a shiga tsakanin da da uba ba to da zan so in ji me kika manzon Allah ya gaya miki kai kuka a karan farko me kuma ya gaya miki kai dariya a karo na biyu sai daga baya sai take faɗa mata kan cewa karan farko da ya kira ta ya faɗa mata kan cewa wannan kwanciya ta sa ba tahi zai yi ba a cikin ta zai rasu ina fata an fahimta to wannan ya sa ta kuka saboda tunanin rashin mahaifinta irin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rada na biyu da ya mata shine ya gaya mata kan cewa ta kwantar da hankalinta kar ta damu bayan ya rasu ba za ta jima ba ita ma za ta biyo shi kuma ita ce shugabar matan gidan aljannar Firdaus to wannan ya sa sai ta kyalkyale da dariya ina fata an gane ya sa tun da ya rasu kusan tsawon wata shidan nan jinya kawai ce ta fama da shi sannan daga ƙarshe Allah ya ɗauki rayuwarta to shi ya sa za ka ga sai tunda muka fara littafin nan ba mu karanta hadisin Fatima ba sai yanzu tunda muka fara littafin ba hadisin Fatima ko kwaya ɗaya yau muna kasa da ɗari da guda ɗaya sai yanzu muka karanta hadisin ta an gane maganar da kyau ko so ba ta da hadisi da yawa amma dai malama ce kwarai da gaske kuma ya ce ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya hada mu da ita a aljannar Firdaus take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala almasjid yaqul annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai shiga masallaci yakan ce bismillahi da sunan Allah haka ake bukata ko me za ka yi ka ambaci sunan Allah ina fata an fahimta ko me za ka yi a rayuwarka kuma wannan zai gara bambance maka tsakanin abubuwan da ake cika bismillahir rahmanir rahim kamar yadda muka faɗa satin da ya wuce da kuma abubuwan da ake takaituwa akan bismillah kadai. Akwai abubuwan da nassi ne yazo yace ka ce bismillah kawai kai shiru, karka cika ta arrahmanir rahim. Akwai kuma abubuwan da yanayi ne wanda haka shari'a ta tsara, idan karatu ne ko kira'a zaka cika ta, amma idan zama zaka yi ko tahi kace bismillah sai ka zauna kawai, karka ce bismillahir rahmanir rahim. No, an gani? To haka irin waɗannan addu'o'i wanda su dama mun ce tauqifiyya ne, jin su ake daga manzon Allah cewa ga yadda za a yi, to haka in ka zo shiga masallaci ba zaka ce bismillahir rahmanir rahim ba, a sai ka ce bismillah sai ka cika ta da sauran abin da aka ambata. Wassalamu ala rasulillahi, aminci ya tabbata ga manzon Allah. To ku lura anan yadda yazo karka ce wassalatu wassalamu ala rasulillah, a iya yadda ka ji dinnan haka zaka faɗa wassalamu ala rasulillah. Na fata fahimta, karka ce wassalatu wassalamu ala rasul, no wassalamu ala, yadda ka ji dinnan haka zaka faɗa. Amincin Allah ya tabbata ga manzon Allah. Allahumma ighfir li dhunubi, Allah ka gafarta min zunubaina. Waftah li abwaab rahmatika, ka kuma buɗe min ƙofofin rahmarka. Haka ake bukata mutum ya ainihin wato faɗa idan zai shiga masallaci, bismillah wassalamu ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatika. To in ka zaka shiga masallaci sai ka faɗi wannan. Akwai ruwaya da ta zo kan cewa mutum ya ce bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi, akwai ruwaya da ta nuna haka, amma ita babu cikaton Allahumma ghafir li dhunubi da shauransu. An gane magana? Akwai kuma ruwaya da ta zo bismillahi wassalamu ala rasulillahi Allahumma iftah li abwaab rahmatika, babu Allahumma ghafir li dhunubi ita. Na fata an gani. So ruwayoyi ne daban, idan ka je kana karanta Hisnul Muslim ko kuma al-Adhkaru na al-Imam an-Nawawi da wasu daga cikin abun nan littattafai irin Sahihul Kalim at-Tayyib na Muhammad Nasiruddin Albani, zaka ji karin bayani dangane da waɗannan nau'ukan addu'o'i. Amma mu bari a can gaba, akwai babi na musamman da malam zai yi wanda ya shafi waɗannan addu'o'i ga baki ɗayan su. Dan haka malam yace إذا دخل المسجد يقول بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. Da sunan Allah zan shiga wannan masallaci, amincin Allah ya tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah ka gafarta min zunubaina sannan ka bude min kofofin rahmarka. To wannan shine abin da ake bukata mutum zai shiga masallaci ya fada. Wa idha kharaja qala, haka idan zai fita ma daga masallaci sai ya ce wassalatu bismillahi wassalamu ala rasulillahi Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab fadlika. Da sunan Allah zan fita daga wannan masallaci, amincin Allah ya tabbata ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, Allah ka gafarta min zunubaina sannan kuma ka buɗe min ƙofofin falalarka. A farko lokacin shiga waftah li abwaab rahmatika, a lokacin fita kuma waftah li abwaab fadlika. Na fata an gane shine bambancin su, amma duka abinda zaka faɗa ɗaya ne. An gane magana da kyau ko? Abinda zaka faɗa a lokacin shiga ɗaya ne da abinda zaka faɗa a lokacin fita, sai dai kawai bambancin idan ka zo ƙarshen inda zaka fita, a lokacin fita sai ka bambanta da ƙarshen inda addu'ar zaka zo shiga ne. Na fata an fahimta. Bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatika, wannan a lokacin shiga kenan. Bismillah wassalamu ala rasulillah Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaab fadlika, a lokacin ne fita daga masallaci. To kaga ina masu shigowa masallaci suna amsa waya, kaga bai yi addu'a ba kenan ko? ya da kowa yana amsawa har ya shigo masallaci har ma yana damun masu nafila ko kuma wanda suke karatun Qur'ani. To duk wannan yana daga cikin wato tarkon shedan talbisu iblis, hanyoyin da shedan ke bi ya lalata maka aiki sai ya fakaici daidai lokaci mai falala, daidai lokaci mai albarka sai ya shigo ma da wani abu. In ba ankararre ne kai ba, baka ankara ba, shikenan kawai wannan lokacin wannan falala ta wuce ka, wannan alherin ya wuce ka. Amma idan a ankara kake sai ka tuna fa masallaci ka iso, ya kamata kai addu'ar masallaci sai ka ce wane eh da Allah kashe wayan nan zamu shiga masallaci zan kira ka, kyak sai ka kashe ta, sai kai bismillah Allah wa salamu ala rasulillah Allahumma ghafir li dhunubi waftah li abwab rahmatika, sai ka fado masallaci. Nawa ne za su shiga masallaci suna shiga da kafar hagu saboda ba sa cikin hayyacin su lokacin da za su fito, hankalin su yana wani guri, tunanin su yana wani guri, ko suna waya, kawai sai jefo kafar hagu. Alhalin asali shiga masallaci da kafar dama ake shiga. Nawa ne za su shigo masallaci su nemi guri su zauna, alhalin ga nafila da za a yi wanda tana da falala daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda saboda wannan muhimmancin nafilar akwai malaman ma da suke ganin wajibi ce, dole ce mutum ma idan da ya shigo masallaci ya yi ta, suna ganin farilla ce wajibi ne. Shi kansa Abdul Azim Al-Badawi yana da wannan tunanin cewa wajibi ne idan mutum ya shigo masallaci kare ne mu guri ya zauna sai ya yi nafila raka'a biyu, yace wannan dole ne. Ya kawo kuma dalilansa da shi ya dogara da su cewa wajibi ne. To nawa ne jama'a shedan ke rudar su su shigo su nemi guri su zauna ba su yi wannan nafilar ba, kuma sannan su ci gaba da harkar gaban su. To wannan yana daga cikin talbisu iblis, hanyoyin da shedan ke bi wajen cakudawa da rudawa mutane addinin su. Allah ya shirye da mu. Tahiyatul masjidi, to kaji yanzu kai addu'ar shigowa masallaci ko, to sai kuma tahiyatul masjid, gaisuwar masallaci, wato ba masallacin zaka gaisar ba. Al musalli yunaji man rabbahu, mai sallah yana ganawa ne da ubangiji, dan haka Allah zaka gaisar ba masallacin ba, a masallacin ne dai ake gaidawa. To shi ne tahiyatul masjid, gaisuwar da ake wa Allah a masallaci. An gane magana da kyau? Yawwa. Fa iza dakhala al masjida wajaba alayhi an yusalli raka'atayn qabla an yajlisa fa an abi qatada takana qala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam idha dakhala ahadukum al masjida fala yajlis hatta yusalli raka'atayn. Kajiko malam Abdul Azim Al Badawi Allahu yarhamuhu yace fa iza dakhala al masjida, idan mutun ya shigo masallaci wajaba alaihi an yusalli raka'atayn, wajibin sa ne, dolan sa ya raka'o'i guda nawa? Guda biyu. Kabula an yajlisa, kafin ya nemi guri ya zauna. Sai dai fa idan ka shigo lokacin ana sallan farilla ne, to nan kuma idza uqimatis salatu fala salata illa almaktuba. Amma in ba haka ba, ko hudubar juma'a ka zo ka samu ana yi, karka nemi guri ka zauna, ko hudu ba liman yake yi, ya kai wannan nafila raka'a biyu sannan ka zauna. Yace ga dalilin mu, fa ana abi qatadata, Abu Qatadata al-Ansari kenan, Allah ya hada mu da Abu Qatada a Jannatul Firdausi. Qala yace qala annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi yace idza dakhala ahadukumul masjida, idan ɗayan ku ya shigo masallaci fala yajlis, annabi yace kar ya kuskure ya zauna, hatta yusalli raka'atayn, har sai yayi sallah nafila raka'a guda biyu. Wannan shi ne dalilin malam Abdul Azim Al-Badawi na cewa wajibi ne. To ga bayani zai yi, ya ce wa inna ma kuntu bil wujubi, ya ce abinda ya sa na ce wannan nafila da za ka yi wajibi ce, li zahiril amri alladhi laysa hunaka min alqara'ini ma yasrifuhu an zahirihi, ya ce saboda cewa da annabi ya yi in ɗayan ku ya zo masallaci kar ya kuskure ya zauna sai ya yi nafila raka'a biyu, wannan umarni ne ko ba umarni ba ne? Yace to wannan umarnin babu wani abin da yazo ya hana shi ya zama ba wajibi ba, dan haka duk inda al'amuru yazo to ya qata bil wujuba, duk inda al'amuru yazo a Qur'ani ko a hadisi yaqtadul wuduba illa idha wujidal qara'in, sai fa idan an samu wani karina da take hana ya zama wajibi. Amma idan ba a samu wata karina da take hana ya zama wajibi ba, to wannan abin menene? Wajibi ne. Jama'a, kun fahimci maganar da ke ku? To wannan shi ne. Dan haka yace kuma anan ba a samu wani abin da yazo ya kawar da shi daga zama a zahirin sa na wajibci ba. Ina fata kun gane. Sai yace illa hadisa Dalhata ibnu Ubaidillah, sai fa hadisin Dalhata dan Ubaidillah, wanda shi ne kadai za a iya hujja da shi a matsayin ya nuna wannan umarnin ba wajibi bane. To amma shi ma zai bada amsa akan hadisin Dalhata. Yace anna arabiyan jaa ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sa'iran ra'as, to wata rana wani balaraban kauye ya zo gurin manzon Allah kansa a ya mutse, wato irin mutanen kauyen nan wanda ba sa wa gyara jikinsu da shauransu, shine sa'iran ra'as, kansa a cikuikuye. Faqala ya rasulullahi akhbirni madha faradallahu alayya min as-salawat ko min as-salat, sai yace wa manzon Allah ba ni labarin me ya zama wajibi a kaina na salloli. Qala sai yace as-salawatil khams illa an tatatawwa ko illa an taqawwa shay'an, salloli guda biyar din nan azhar la'asar magriba isha asuba, sai fa idan za kai nafila ko tatawwi. To kaga wannan sai ya nuna tunda an ce salloli guda biyar din nan su ne wajibi, tahiyatul masjid tana cikin su? Bata ciki. Yace to wannan hadisi ne kade zaka iya ba kafa hujja akan sa cewa shi ya hana tahiyatul masjid ta zaman to menene. To amma bari ka ji kuma abin da mallam yace akan hadisin. Shi ya kawo hadisin da kansa kuma ya kora maganar kuma har ilau. An gane? Yace wa fi ja'ali hadha alhadisi dalilan ala adami wujubi ma dhukira nazaru, yace amma fa cikin sanya wannan hadisin akan ya zama hide dalilin da ya nuna tahiyatul masjid ba wajibi bace, yace nazarun, akwai abin dubawa. Ina fata an gane. Yace wa fi ja'ali hadha alhadisi, a cikin sanya wannan hadisi dalilan ala adami wujubi ma dhukira, ya zama hujja akan rashin wajabcin abinda muka ambata, nazarun, mallam yace akwai abin dubawa. Indi yace amma a gurina, ba a gurin sauran malamai ba, a gurina ni. Yace li anna ma waqa'a fi mabadi'il ta'alim la yasihu ta'alluqu bihi fi sarfi ma warada ba'da. Allahu akbar. Yace domin dukkanin abin da yazo ko ya faru a farkon abubuwan da suka zama wajibi, to bai inganta a ta'allaka shi da abin da daga baya ya zo shi. Ban gane ko kun fahimta ba. Abin da aka faɗa a farkon zuwan musulunci, to bai yiwuwa ka ta'allaka shi da abin da ya zo daga menene? Daga baya. Farkon zuwan musulunci salloli guda nawa? Biyar. Haka suka zo, haka aka fara. Sai daga baya annabi ya nuna tahiyatul masjid tana da muhimmancin kamar ta zama wajibi ita ma, to sai ta zama ƙari akan menene? Akan waɗancan. To amma duk da waɗannan maganganun, bari mu gama maganganun, zan yi nawa maganganun nema da kuma nema abin da na fahimta dangane da matsala. Yace wa illa lazima menene qasr wajibati shari'ati bi asriha ala al-khams al-madhkur, yace in ba haka ba to da zai lazumci takaita wajibobin shari'a akan asalin abin da aka ambata akan salloli wato guda biyar nan da aka ambata. Wa innahu amenene kharqun lil-ijma, kuma idan aka ce haka to kusan za a ce an karye wani abu na ijma'in malamai da suka haɗu, domin shi Abdul Azim Al-Badawi yana so ya nuna kamar wannan magana ta sama ta cewa ita wannan sallah ta tahiyatul masjid kamar akwai haduwar malamai ma akan cewa wajibi ce. Yanzu misali yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallama a tahiya musamman ta ƙarshe, ina fata an gane yin salatin annabi da neman tsari daga abubuwa guda hudu Allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam har zuwa karshe ina fata an gane da kuma mutun ya zabi wani abu na bukatar sa ya roki Allah dama waɗannan abubuwan guda uku ake bukata kai bayan tahiyya kai tahiyya kai salati ga annabi ka nemi tsari daga abubuwa guda hudu sannan ka zabi wani abu na bukatar ka ka gaya wa Allah to akwai malaman da suke ganin waɗannan abubuwan musamman a tahiyyar karhi dan a tahiyya ta biyu ma akwai malaman da suka faɗi cewa ai mun karanta da ku a baya mun karanta da ku lalle sai an yi amma inda suka fi karfafawa shine a tahiyyar menene tahiyyar karhi to akwai malaman da suka tafi akan cewa in baka yi waɗannan abubuwan a tahiyyar karhi ba musamman salatin annabi to sallar ba ta yi ba to dan Allah duk abin da za a ce ya bata sallah wajibi ne a sallar ko ba wajibi bane wajibi ne so akwai abubuwan da ba sa cikin farillai na musulunci wanda aka ce kaza farilla ne amma daga baya bayanan da annabi ya nuna akan muhimmancin su da karfin su sun nuna in ma baka kira su wajibai kai da baka iya cewa kamar wajibai ko sunnoni masu karfi sunnatul muakkada sunna mai karfi ko wani a makamancin haka to tahiyatul masjid tana daga ciki kamar yadda salati ga annabi addu'o'i akan abubuwa neman tsari akan abubuwa guda hudu a yin ita kanta tahiyar sannan wannan ainihin wato a menene abubuwa hudu muka ambata tahiyya salati ga annabi neman tsari daga abubuwa guda hudu sai me sai addu'a ka roki wani abu wanda Allah madaukakin sarki kake so ya biya maka to kamar yadda waɗannan suka zama wajibai a sallah musamman a tahiyar karshe to haka kuma tahiyatul masjid take kusan wajibi amma za mu faɗi sharuɗɗan da sai sun cika sannan sun zama wajibi a kanka daga cikin sharuɗɗan ya zamto lokacin da ka shigo masallaci ba a sallan farilla amma in ana sallan farilla to ta faɗi a kanka na biyu ya zamanto ka shigo masallaci da alwala dan akwai larurar da za su sa ka shigo masallaci ba ne ba alwala to ana sallah ba alwala ne to abin tambaya a nan idan ka shigo ba alwala sai baka yi ta ba Allah zai kama ka da wani laifi ba wani uquba to dama kuma me ya alwajibu ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu ala tariki alwajib abin da yake wajibi shine ma yusabu fa'iluhu abin da mai aikata shi in yi za a ba shi lada wa yu'aqabu ala tariki in mutun ya bar shi kuma za a mar uquba to ita sahiyatul masjid sai ka shigo masallacin ba ka da alwala sai ya zama rahin alwalar sai ya sa baka yi ba shin za a kama ka irin kamun da in baka yi azhar ba za a kama ka ha ku dinga ce ni magana mara ko ba ku fahimtar bayanin da nake yi ne yawwa to tunda ba zai yiwu a kama ka akan haka ba to kaga har yanzu ba ta cikakken wajibci da ake magana ba kamar yadda in ka bar azhar za a kama ka in ka bar la'asar za a ma uquba in ka bar magriba to ita ma inda za a ce ka shigo masallaci ba alwala sai baka yi ta ba za a ma uquba irin yadda ka yi sallan azhar to shikenan ba ta zama wancan wajibin ba ban gane ko kun fahimta ba dan haka za ta iya daukar wajibci ne masu mai ma'anar cewa sunna mai karfi dan haka ya zamanto wannan amma malam bai yadda ba shi har yanzu yana nan akan bakan shi bari ku ji abin da yake faɗa yace wa ibtalul jumhuri jumhuri shari'a da kuma kabata abinda jumhur suka tafi akai na shari'a ma'ana idan ka dauki cewa jumhur na malamai mafi yawancin malamai sun tafi akan wannan magana tashi yace fal haqq gaskiyar magana annahu yu'khadhu bid dalilil muta'akhir idha warada mawridan sahihan magana mafi inganci shine idan da an ce abu kaza wajibi ne daga baya sai aka zo da wani abu da yake nuna wajibi to dole a dauke shi a jona shi da waɗancan idan dai ya zo ta hanya ingantacciya abin da yake so ya ce mana anan shine lalle farkon musulunci salloli guda biyar aka wajabta amma daga baya sun zamanto menene sun zamanto sama da haka wajen wajabci saboda menene saboda tahiyatul masjid yana so ya bata karfin na wajabci yace sannan ويؤمن بما يقتضيه من وجوب او ندب او نحوهما سنن ويؤمن ana aiki da shi bima ya qatadihi da abin da yake hukuntawa min wujubin na wajabci aw nudubin ko na abin nan ainihin wato mustahabbanci aw na hawihi ma ko makamancin waɗannan guda biyu wa fil mas'alati khilafun kaji ku shi da kansa malam yace amma fa a cikin mas'alar cewa sallar tahiyatul masjid wajibi ne yace akwai sabanin malamai wa hadha arjahul qawlaini amma a cikin sabanin da aka yi wannan magana ta mu ta cewa wajibi ce ita ce maganar da aka furin jayar da ita na fata an bayyana magana wa hadha arjahul qawlaini wurin jayar da cewa wajibi ce shi yafi karfi to shikenan tunda an samu matsala to koda a ce wani abu kaza ya zama mafi rinjaye idan ka dauki wanda ba hiya rinjaye ba ba kai laifi ba tunda sabani ne na malamin ina fata an gane wallahi ta'ala a alam to bari mu jire bai kara maganar sa ba sai ce wa yu'akkidul wujuba annabi sallallahu alaihi wasallam amara biha wa in kana al-imam yakhthu daga cikin abin da ke nuna mana cewa sallar tahiyatul masjid wajibi ce in ka shigo masallaci karka kuskura ka nemi guri ka zauna sai kai nafila raka'a biyu yace daga cikin abin da ke tabbatar mana da wajibcin haka shine jalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci da ayi ta koda liman yana halin menene yana halin huduba yace an Jabir bin Abdullah qala ja'a rajul ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa an-nabi yakhthubu an-nasa يوم الجمعه فقال اصليت يا فلان قال لا قال قم فركع جابر بن عبد الله يروىت حديث يتي وترانا النبي صلى الله عليه وسلم ينا خطبه ومتاني خطبه فجمعه ارانا الجمعه سي غا وني متين يا شغو مسلاتي النبي سي تسيد خطبه سي تنبيه متومن يتي اصليت يا فلان وانا كاي صلاه na fata an fahimta kai na fi da raka'a biyu kamar yanzu mun nan muna darasi sai ga malam Yusuf ya higo ce malam Yusuf kai na fi da raka'a biyu ka zai mu guri ka zauna yace an ce tashi kai na fi da raka'a biyu to wannan ba wai a darasi ba ana tsakiyar huduba amma annabi ya tsaye da hudubar ya tambaye shi har ma san da ya kama sunan shi yace bai yi ba annabi ya ce tashi kai malam Abdul Azim Al-Badawi yace wannan dalilin sa ne akan cewa wajibi ce tunda annabi yayi umarninta a halin huduba kuma ku duba fa mutumin nan har ya nemi guri ya ne ya zauna amma annabi ya tada shi yace falau kanat tahiyatu tutraku fi halin min al ahwali yace da a ce tahiyatul masjid ana iya barin ta daga cikin wasu halaye idan mutum ya tsinci kansa a wani hali laturikatil ana yace wallahi da an batta a halin huduba da annabi zai barki tunda dai ana halin huduba ana halin hudubar juma'a da zai iya rabuwa da shi ya ci gaba da zaman shi li annahu qa'ada domin mutumin ya riga ya zauna ina fata an fahimta amma wa hiya mashru'atun qabla al-uqudi ko kuma ita tahiyatul masjid din nan an shar'anta ta ne kafin mutun ya ne ku lura da maganar Abdul Azim maganar sa tana da mahanga fa ba cewa akai idan ɗayan ku yazo masallaci kada ya kuskure ne ya zauna sai yayi menene to shi wannan ya riga ya zauna ya ma'ana ta wuce ko bata wuce tunda ya riga ya zauna amma annabi yake tashi kai kun gane abin da yake nufi anan kamar cewa ni he ya rama ta ma'ana ko ta wuce sai ya rama to sai yace wannan ya nuna a he wajibi ce yace domin sharadin ta shine kafin zama to shi ya riga ya zauna kaga da sai a bashi ta fada a kansa amma annabi yace tashi kuma wannan sai ya nuna ko kai yanzu sai ka shigo masallaci sai ka nemi guri ka zauna ina fata ana fahimta da ka zauna sai ka tuna a ya kamata ne tahiyatul masjid fa sai ka tashi kai tun daga annabi ya tada wani ya ce shi ma yi ban gane ko kun fahimta ba dan haka fa'ida biyu muka samu a wannan hadisi based on abinda malam Abdul Azim yake nuna mana fa'idar farko shine tabbatar da kamar wajibcin ta domin sharadin da ya kamata ma ayi ta ya karye sharadin shine kafin a zauna to amma an riga an zauna amma duk da haka ita da yace yayi sai wannan ya nuna mana ashe in dai haka ne to wannan sallar wajibi ce kamar yadda shi yake fahimta
shi abu na biyu da muka fahimta shine ashe kenan ko da mutun ya zauna din sai kuma ya tuna bai yi ba to zai iya tashi yayi ko kuma kai liman ka ce masa tashi kai kamar yadda annabi yayi to mun fa'idantu da wannan fa'idar guda biyu a cikin wannan menene a cikin wannan hadisi ina fata an fahimta zamu karasa magana sai mu dan yi khulasar maganganun mu malam sai yace walannahu kana yajhalu hukumaha kuma wannan mutumin ya jahilci hukuncin ta ne amma duk da haka annabi ya nuna masa ga yadda zai yi wali annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qata'a khutbatahu kuma sannan duk da haka annabi ya yanke hukubarsa saboda wannan magana wa kallamahu annabi yayi magana da mutumin nan wa amarahu an yusalli tahiyyata kuma ya umarce shi da wannan tahiyyatul masjid din falawla shiddatul ihtimami bit tahiyyati fi jami'il awqati lama hatamma alaihi salatu wassalamu hadha al-ihtimam malan yace ba dan wannan sallah tana da ainihin wato tsananin a kula da ita ba a lura da ita kar ayi wasa da ita a duk wani lokaci da mutum ya tsinci kansa ba to da annabi sallallahu alaihi wasallam bai mata irin wannan muhimmanci ba dan haka shi yana ganin wajibi ce to wannan shine abin da shi malam ya ainihin wato fada kuma ka san abin mamaki wannan magana ta sai ya ciro ta ne daga sharhin Imam An-Nawawi na al-Imam Muslim akwai hadisin nan a cikin Muslim jama'a to a ciki sai dauko sharhin da Nawawi yayi wa wannan hadisin na cewa lalle sallat tahiyatul masjid wajibi ce magana ya ciro ya kawo tahiyasa sai ya sa nan ba a kasa in ka lura sai ya sa Muslim bi sharhin Nawawi haka ne Muslim bi sharhin Nawawi ya ciro wannan magana daga Muslim a sharhin Nawawi ya kawo wannan magana to a takaice bari dan yi magana kafin mu je magana ta gaba na farko mu sani wajibi in aka ce abu wajibi ne to kashi biyu ne akwai alwajibu wanda yake daukar wajibci wanda idan mutum bai yi ba za a masa ukuba kamar salloli biyar kamar azumin watan ramadana kamar aikin hajji ga wanda ya samu dama kamar wankan janaba ina fata an fahimta wankan jinin al'ada da dai sauran abubuwa waɗanda suke na ibadoji ne dokoki ne an saka dole gyaɗa ta mai in take ta sha matsa to wannan wajibin farko kenan akwai wajiban abubuwa waɗanda ba wai an ce lalle in kai in baka yi su ba za a kona ka a'a amma suna daga cikin manya-manyan muhimman abubuwa da ake bukata ake kuma karfafa su ina fata an fahimta ake karfafa su ake wato ba su muhimmanci shine idan ka dauki misali wutiri kusan wajibi ne amma kuma da mutum zai yi wasu adadin kwanaki ko watanni bai yi wuturi ba akwai wata hukuma da za a yi marta musamman amma kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da muhimmanci akan yin wuturi haka ne ko ba haka ba mun karanta hadisan da kuwa anan irin muhimmanci da wuturi yake da shi da karfin da manzon Allah ya bashi in ka ga dama hadaka ce shafa'i da wuturi amma dai dauki wuturin shi kadai so wannan ya nuna duk da cewa ba wajibi bane da za a yi wa mutum ukuba idan ya bar shi amma dai yana daga cikin manya-manyan abubuwa da ake bukata to haka tahiyyatul masjid tana ciki wajibi ce amma ba irin wajibcin da za a yi wa mutum ukuba idan ya barta ba ina fata an gane maganar da kyau amma musulunci ya karfafa ta ya nuna muhimmancinta da girmanta da darajarta kamar misali ka ɗauki aswaki hadisai sun nuna ko da kana kan sahu kafin a yi sallah an fi so sai ka goga menene aswaki shi ma malamin suna nuna wajabcinsa da muhimmancinsa amma ba irin wajabcin da zai sa a ma ukuba idan baka yi shi ba har ma mun karanta cewa ko farka manzon Allah ya daga bacci sai ya yi aswaki kafin ya koma yana daga cikin abin da annabi ke ba wa muhimmanci kwarai da gaske yin aswaki to da sauran sunnoni muakkadai wanda suke da wannan karfi dan haka dai a takaice abinda mu muke fahimta dangane da maganganun malamai kan tahiyatul masjid ba wajibi ce irin wajibcin da idan mutun ya aikata Allah zai kama shi ko yake ya batta Allah zai kama shi zai masa ukuba ba sai dai tana daga cikin manya-manyan ibadoji da ake so mutun ya lura da su ina fata an gane idza uqimatis salatu fala salata illa almaktuba idan aka faida sallah to ba wata sallah kuma in ba ta farillan nan da ake yi ba akwai wanda za a ga an zo ana sallar farilla azhar ko la asr yana zuwa sai watsar da liman da mamu hei koma gefe wai yana nafila har kaga yana sauri har sai ya gama nafilar sa raka'a biyu sai zo ya jona sahu ana samun haka ko ba a samu wannan kuskure ne kuskure ne hatta idan misali ka zo ka fara kai raka'a daya sai liman ya tada iqama za a shiga farilla wasu malamai suka ce ka karasa wasu kuma suka ce ka yanki karkashin wannan hadisin da zamu karanta akwai malaman da suke ganin cewa yankewa ka zo ka jona ta farilla shine abin da yafi ko kuma wanda suke ganin tunda ayyuki na alheri ba a so a fara shi a yanke shi yadda wasu hadisai suka nuna to dole zaka hakura ka karasa sannan ka zo ka jona amma inda hani yake da karfi shine lokacin da ka shigo ka samu ana sallar farilla kai kuma ka koma gefe ka kabbarta nafila nan kan ka aikata ba daidai ba ka aikata ba daidai ba ka saba wa Allah ka saba manzon Allah Allah ya hana haka manzon Allah ya hana haka fiyasa hadisin da zamu zo mu karanta shagube annabi yayi wani da ya ga yayi haka an abi hurairata annabi sallallahu alaihi wasallama qala idza uqimatis salatu fala salata illa almaktuba abu hurairah yace manzon Allah yace idza uqimatis salatu idan aka faida sallah fala salata to ba wata sallah illa almaktuba in ba ta farillan nan ba a karkashin wannan malamai suka ce fala salata din nan illa almaktuba yana daukar ma'ana guda biyu na farko fala salata kar ma ka fada wata sallah ina fata an fahimta in dai aka faida sallar farilla to kar ka tada wata sallah na biyu suka ce fala salata ko ka tada ita ba ka da rada an gane magana da kyau ku ko ka tada ita ba ka da lada dan yanzu ba lokacin ta bane lokacin ta wajibi ne to waye ce ka tada wata sallah daban jama'a kun bayyana magana da kyau ku to wannan shine wa an malik ibn buhainata anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan wa qad uqimatis salatu yusalli rak'ataini falamma sallama falamma sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam laqa bihin nasu وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح أربعا الصبح أربعا الصبح أربعا الصبح أربعا نفتا فهمتا دا مالك بن بحينا الله يحط أمره في أدنة الفردوس يتي للي النبي صلى الله عليه وسلم يا جوان متم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة ألوكة أنت لسلا يصلي ركعتين an tada sallan farilla shi kuma sai zo yana sallan nafila raka'a biyu falan man sarafa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la sabihin nas lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya idan da sallah sai mutane suka waiwayo suna ta kallon mutumin nan shine la sabihin nas na fata an fahimta kamar ka zo kai wani kwaba ne a masallaci ko a cikin taro sai kowa ya zuwa yana kallon ka na fata an gane to sai mutanen suka juya suna kallon mutumin nan yaya zai shigo ma'ana yayi abin da ba a saba gani ba su sahabbai ba su saba ganin haka ba ana cikin sallar farilla wani yazo yana nafila dan haka ana idarwa sai aka juyo kowa yana kallon shi hina lasa bihin nas na fata an fahimta wa qala lahu rasulullah sai annabi ya ce masa as-subuh arba'a to wato asabar ta zama raka'a hudu kenan yanzu as-subuh arba'a asabar asubar ne kuka mai asubar ne kuka mai da ita raka'a hudu mai wannan magana take nufi ba zai gaya mu abin da take nufi na kamar tuhuma ne ko eh na eh eh babu ita raka'a biyu da babu ita eh eh to ɗaya daga cikin ma'anar da wannan hadisin ke ɗauke da shi kenan jama'a yanzu idan aka yi sallan asuba raka'a hudu tayi an karba ba karba ba dan ba hudu aka ce kai ba biyu aka ce kai ina fata kun bayyana magana shagube ne yadda komanda ya faɗa shagube ne annabi yake masa okay wato kun mai da sallan asuba mata zama raka'a hudu ina fata an bayyana magana to akwai ma'ana ta biyu kuma da hadisin ke dauke da shi asbuha arba'an yanzu asubar ne kuka mai da ita raka'a hudu me ma'anar wannan na'am hani ba eh ma'ana an hana shi kare abin nan haka ne yana dauke da hani amma ba shi nake magana bane kuma barista waye gano mana wani abu na'am kun kara asuba ta koma raka'a hudu eh to a takaice abinda ke cikin wannan maganar shine kamar yadda barista ya faɗa hani ne amma da wata ma'ana kamar ta tsawatarwa haka a ciki wato kenan ya nuna in dai ba sallar asuba din ba in an zo kar ai wata sallah na fata an fahimci magana ai hadisin ya zo ne karkashin magana cewa in an tsaye da sallah babu wata sallah sai wannan ta farilla din to kwa in haka ne ɗayan biyu ko dai ya zama ka mai da asuba din hudu wanda in kai haka ba za a karba ba ko kuma yanzu ana so a nuna maka cewa wannan raka'a biyun da kai babu ita ko kai ba a bukata shi ne maganar dazu da muka ce fala salata din nan ɗayan biyu ko dai kai nafila raka'a biyu ana cikin farilla ba a karba ba ko kuma ka mai da asuba tamkar raka'a hudu nan ma ba a mai ba ba a karba ba ban gane ko kun fahimta ba yawwa so saboda haka bai halatta ba ana cikin sallar farilla mutum ya zo ya kabbarta sallar nafila baya halatta komai son ka ga nafila ka hakura sai an idar idan salloli ne waɗanda idan bayansu ana yin nafila kamar azahar ko insha to sai ka yi bayan an idar in kuma salloli ne wanda ba a yin wato nafila bayanta kamar sallar la'asar dole sai ka hakura wannan nafila ta wuce ka ina fata an gane in kana so kai ka zo da wuri kafin liman ya tayar kai nafilinka sannan a tada sallar farilla sai kai in kuma to magana da muka yi dazu cewa to idan kuma ka riga ka fara nafilar sai kuma liman ya zo ya tada sallah fa menene ya kamata mutum ya yi zai yanke ne ko kuma zai karasa kai raka'a daya sai ka ji ana Allahu akbar Allahu akbar za a tada iqama to ya za ka yi za ka yanke ko za ka karasa wanne yafi inganci cikin maganganun malamai kamar yadda muka faɗa ɗazu wasu malamai sun ce ka cika wasu malamai suka ce ka yanke wanne ne ya fi inganci ya fi dacewa da waɗannan hadisan da muka yi magana ya yanke shi ya fi don an ce ko kayi babu ita an gane hani ne an hana magana mafi inganci shi ne ka haƙura ka yanke shi ya fi ina fata an fahimta wasu suka ce sai fa idan tazarar da ke tsakanin idarwarka da ta da iqamar bahi da yawa misali kana tahiya ne har ma ka gama tahiya ka yi salati ga annabi ka nemi tsari daga abubuwa guda hudu abin da ya saura maka shi ne kai addu'a ta neman wani abu a gurin Allah sai kawai ka ji liman ya ne an fara ta da iqama suka ce to ɗayan biyu ka iya karasa addu'o'in ka sai ka sallame tunda wala Allah kafin ma ka karasa ba za ma a gama ta da iqamar ba wasu kuma suka ce a'a kawai iya abin da ya samu kawai liman ya ce Allahu akbar Allahu akbar kawai iya inda ka samu sai ka tsaya tunda dai tahiyya ta samu kawai sai ka sallame suka ce to anan ne kadai zaka iya hakuri ka karasa saboda tazarar bahi da wani yawa kawai yan sakanni ne haka sai ka abin nan na fata an gane wallahu ta'ala a'lam fadilatu idraki takbiratul ihrami ma'al imam falalar riskar kabbara harama tare da liman ta na'am haka Allah ya albarka da wannan tambaya. Komanda ya yi wata tambaya muhimmiya jama'a. yace akwai wanda zaka ga sun taho da wuri suna so su samu raka'atul fajri a masallaci sun zo kuma liman ya tayar to yanzu wannan hanin ya nuna kenan tunda haka ne dole su dinga hakura idan dai an riga an tada sallar su bi farilla to shin akwai wani nassi da ya nuna babu laifi idan an idar da sallar asuba sai ka tahi kai tahiyatul masjid dinka ya halatta ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ai mun karanta ma da ku ya ga wani yana sallar nafila ta tahiyatul abinna raka'atul fajri bayan sallar asuba bai ce masa uffan ba kuma malamai suka ce ana tabbatar da abu daga annabi cewa ya halatta idan aka ga an yi a gaban sa bai yi magana ba sukutuhu hujjatu shirin sa ma hujja ce ina fata an fahimci magana saboda haka mutum gare ya hakura in aka idar da sallar asuba sai ya tashi sai ya kayan sa to tambihi kuma anan tunda komanda yayi wannan tambayar shine ita tahiyatu abinna raka'atul fajri in so samu ne kayi ta ina a gida to fa'idar da ke cikin haka a masallaci an tada sallar asuba kai kana gida baka fito ba wala Allah ka salli imamun ku yana dan tsawaita karatun raka'an farko din nan har zaka iya yin raka'atul fajr ka zo ka samu asuba a masallaci ai tunda baka shigo masallaci ba wancan hukuncin da yake magana akan in an tada farilla ba wata sallah sai ne to kai bai hau kanka ba ban gane ko kun fahimta ba dan kai kana ina kana gida an fahimci maganar da ke ku tunda kai kana gida wannan hukuncin bai hau kanka ba dama wanda hukuncin ya hau kansa wanda yazo ina ne to kai kana gida da haka koda liman ya tayar kai sai ka ji zaka iya yin nafila ka raka'a biyu kuma ka zo ka samu koda raka'a ɗaya ne babu laifi in kai haka ban gane ko kun fahimta ba wannan fa'ida ce wanda ya kamata mu rike ta amma in ka riga ka iso masallaci to dole ka hakura ko ka fara aka tayar da iqama ko kafin ka fara aka tayar dole ka hakura ka bi farilla wallahu ta'ala a'lam na'am kamar sun mai da shi kamar sunna ma to gaskiyar magana ba daidai bane ba kuma dan an samu rukusa wato wani lokaci yasa wasu malamai wallahi suke boye wata rukusar ma su gaya wa mutane saboda wasu kan mai da ita kamar al'ada yanzu kaga rukusa ce wanda aka samu cewa mutum zai iya bayan sallar asuba din yayi menene yayi wannan raka'atul fajrin sai wasu suka mai da shi dabi'a to ina so ku gane wani abu ita shari'a ba ta so ta toshe kofa na alheri gaba daya sannan mu kalli sunan waɗannan raka'o'in raka'o'in nan ba su ne raka'atul menene fajri da Allah idan an idar da sallar asuba alfajr ya wuce ko bai wuce ba ya wuce an baka wannan saukin ne saboda kar wannan garabasa ta wuce ka kuma sai kai ka mai da abun dabi'a asalin sunan raka'o'in ma raka'o'in fudowar alfajr kai kuma yanzu bayan asuba ma kake yin su to ka ga baka ma cika ma ka'idar raka'o'in ba to ina ganin wannan ba daidai bane wasu su mai da abun kamar kuma al'ada ya zamto kawai su dimun da'imun sai idan sun idar da sallar asuba ne za su tashi su sallar raka'atul fajr wannan ba daidai bane gaskiya sun saba ka'idar sun saba abun nan akalla a cikin wata haka ta same ka sau biyu ko sau uku ko sau hudu wannan babu laifi ba wanda ya fi karfin larura amma ya zamanto kullun haka kake a to wannan kuma ka kariya sunnar manzon Allah an gane magana da ke ku Allah ya kiyaye ba wannan maganan bane maganan shine an samu rukhsa idan mutum bai same ta ba sai ya ta wuce shi har aka shiga sallar asuba aka idar da sallah yayi ta ba wai maganar wanda suka dimanci yin ta bane a'a nassin da ya nuna haka mun ai mun karanta nassin cewa wani ne yazo yana yi annabi ya ganshi bai bar magana ba bayan sallar asuba ya tahi yazo yana yin ta kuma annabi ya wuce bai ce masa uffan ba sai malamin suke ganin wannan wato halacci ne ga duk wanda ya fito ya sa muka ce karmu abin ya zama al'adar mutum kamar yadda ka faɗa ya zama dama mutum yana kiyaye lokacin ta kafin alfajir yayi ta to sai wannan larurar ta zo ta same shi aka idar ko aka tada sallah bai yi ba to shikenan babu laifi dan yayi ta saboda nasu ya nuna annabi ya bar wani yayi shine magana Allah shirye da mu fadilatu idrakil imami fadilatu idraki takbiratul ihrami ma'al imam wato fararen da ke cikin arski kabbara harama tare da waye an Anas qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam man salla lillahi 40 yawman fil jama'ah fi jama'atin yudriku takbiratul ula kutiba lahu bara'atani bara'atun minan nari wa bara'atun minan nifaq Allahu akbar daga sahabi Anas bin Malik dani da ku Allah ya azurta mu da wannan falar Anas bin Malik yace annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace man salla lillahi 40 yawman duk mutumin da ya dage yayi kwana 40 yana sallah fi jama'atin tare da jami'i tare da jama'a yudriku takbiratul ula tsawon kwana 40 din nan da azhar da la'asar da magriba da isha da asuba kabbaran farko yana kan sahu ake yin ta ba wai zai zo yayi riska ko yayi daki body bane yayi tsalle ya hau ina fata an fahimta kabbaran farko da shi ake yin ta ina fata an gane kutiba lahu bara'atani manzo Allah yace Allah zai rubuta masa barranta guda biyu Allah zai wanke shi ya barrantar da shi daga abubuwa guda biyu na farko bara'atun minan nari Allah zai barrantar da shi daga wutar jahannama Allah zai kira wuta yace ke wuta kin ga wana wana na haramta miki cin naman shi ba za ki ci naman shi ba haramun ne shi ki ci naman shi abu na biyu wa bara'atun minan nifaqi manzo Allah yace kuma Allah zai wanke shi daga munafurci duk munafukan duniya Allah zai tara mala'iku kaf yace kun ga wana wana ba munafiki bane musulmin kwarai ne ba shi da ko dugon munafurci a cikin zuciyar shi wallahi ya kamata dukkan mu gaba daya kowa ya kokari ya practice wannan abu kai kwana 40 ba wai magana ka samu jami'i ba a'a kawai kabbaran farko ko ta wacce sallah da kai a gurin zaka fara safi ne zuwa a meme ta hadisin ya zama farkon karatu koli ba mun zambara dai ba zai samu wannan mago balantana na goburawa lada ne ku wanda suka rike ladancin da gaske tsakanin su da Allah kullun suna nan suka akan samu a cikin su ko kuma limaman da suka rike limanci tsakanin su da Allah su ma suna samu tunda shi ne zai kabbara farkon ne ko kuma ya rike limancin da gaske yawa wallahi in ka dage ba abin da zai hana ka samu sai kai kwana 38 an da tara kuma sai ka kubuce guda daya ya sake sabon lissabi Allah ya shirye da mu so saboda haka akan wannan hadisin kuma za mu tsaya a karatun mu na yau saboda kurewar lokaci muna addu'a abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada wanda muka yi tuntuban harshe ko karancin ilimi ko bincike da ni da ku Allah ya fi mana Allah ya sa waɗannan karatuttuka su ci gaba da amfanar da mu duniyar mu da lahirar mu ya kuma sa su zama sanadiyar samun rahamar mu a gobe kiyama ya kuma biya mana bukatun mu na alkhairi ya yi mana matsaloli da damuwoyin mu muna amfani da wannan dama muna mika ta'aziyya ga ɗaya daga cikin manya-manyan shugabannin mu na wannan gari
shine Alhaji Aliyu Usman Ashaka, Alhaji Ali Ashaka, Allah ya masa rasuwa, a chairman na Gombe local government a garin a kasar Egypt, a garin Cairo, sakamakon mas'ala ta zuciya da ya samu, wanda ya ranyi worst, kuma Allah ya kaddara wannan jinya ita ne ajalin shi. Domin addu'a Allah ya ji kan Alhaji Ali Ashaka, Allah ya gafarta masa, Allah ya masa rahama. Last magana ta da shi akwai case da yazo hannuna dangane da mas'alar kasuwar waya. Akwai wani bawan Allah wanda a container sa take wani guri, sai ya zama an samu dan hatsaniya tsakanin sa da shugabannin kasuwar, wanda yasa na shiga cikin maganar. Muka je mu gaban shi muka tattauna, kuma wallahi ya tahi ya je har cikin kasuwar nan ya dubi yadda aka sa container, kuma yayi iya abin da zai iya yi ya magance wannan rikici. Mutum ya iya sani na yana da shiga cikin al'amuran mutane, zai yi wahala ka tunkare shi da magana ko wani abu ka je ka gaya masa, wallahi bai tahi da kafar sai je shi ya duba ba. Ni dai mun yi irin wannan da hiya kai kusan sau biyu ko sau uku. Muna addu'a Allah ya gafarta masa zunubansa. Yawwa, kusan nan kuma shine chairman na aure da zawarawa na committee, Malam Musa Adam mai hula, da yake gabatarwa a masallacin Umar bin Khattab. Mutum ne yana shiga cikin harkokin addini daidai gwargwado, kuma duk gayyatar da ka je masa da ita in ka ga bai je ba, to gaskiya larurar da take gabansa ba karama ba ce. Wannan shine shaidar da muka yi wa Alhaji Ali Ashaka, wa ma shahidna illa bima alimna wa ma kunna lil ghaibi hafizina, nahsibuhu wallahu hasibuhu wa la nuzakki ala Allahi ahadan. Kuma muna kiran al'umma da cewa mutuwa tana yanke gaba. Ko menene Alhaji Ali Ashaka ya maka ka yafe masa? Kowanne irin sabani kuka samu, musamman a harkoki na siyasa, inda mutum ne dan siyasa ko kuma al'amura na shugabanci, idan mutum Allah aka ce ya dauki rayuwarsa komai yadda kake jin sa a ranka, kana jin bai kyauta maka ba, kai tausayinka sai ya kama ka wallahi. Saboda yanzu ba wani abin da yake bukata, kuma a duk duniyar nan ba abin da yake bukata in ba rahmar Ubangiji ba. To kai ka gode wa Allah da Allah ya barka a rayuwa, kana da sauran dama, shi yanzu damarsa ta riga ta kare. To dole ka tausaya mar, kuma kai masa addu'a, kai masa fatan gamuwa da Allah lafiya. Muna addu'a Allah ya gafarta wa Alhaji Ali, Allah ya ji kansa da rahama, Allah ya kai haske da rahama kabarin shi, mu kuma in ta mu tazo Allah ya sa mu cika da kyau da kuma imani. Subhanahu wa ta'ala ya yafe masa kusakuransa, abubuwan da ya na alheri wajen taimakawa mutane, Allah ya kai masa wannan lada cikin kabarin shi. Kusakurai da ya samu a jagorancinsa da shugabancinsa tun daga ranar da Allah ya bashi wannan ragama har zuwa yau da Allah ya dauki rayuwarsa, muna addu'a Allah ya yafe masa waɗannan kusakurai, Allah kuma ya gafarta masa, Allah ya sa mu cika da imani. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamati innaka la tukhliful mi'ad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.